إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1438 wanda yazo daya ga watan 7 2017 daya ga watan 5 daya ga watan 6 2017 muna nan a cikin suratul baqara cikin aya dai ta 35 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata wa kula وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه والتواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 35 wanda yake mana bayani akan umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi Adam na ya zauna a cikin aljanna da shi da matarsa sannan Allah ya ba su dama su ci komai a cikin aljannan nan amma banda wata bishiya wacce Allah ya ce kada ma a je kusa da ita ka a ci wannan bishiya kamar yadda ya gaya mana a cikin wata sura fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa Allah yace sai nace ya kai Adam haqiqa wannan makiyinka ne da matarka kada ya fitar da ku daga aljanna sai ka sha wahala Dunan Allah ta'ala ya ce wa kulna muka ce ya Adam mun yi bayanin ma'anan kulna shine ba jam'i bane nunul azamati ce wal kibriya, nuni ce ta nuna girma da isa da buwaya na Allah, ba nuni ce ta jam'i ba. Sannan mun yi bayani akan ya Adam, sunan annabi Adam alaihi salatu wassalam, wanda shi Allah ya rada masa, ya kira shi da wannan suna a cikin alqur'ani a gurare 25. Sannan mun zo uskun anta wa zawjukal janna, Allah ya ce ku zauna da kai da matarka. Mun yi bayanin mata sama da 20 da Allah ya kawo kissoshinsu daban-daban a cikin alqur'ani, amma babu wata mata da Allah ya kama sunanta sai nana Maryam, ita kadai ce sunanta qarara ya fito a cikin alqur'ani a gurare 34. Amma Allah ya ce wamra'atan ko zawjuka, amma ya tabbata a hadisi daga cikin matan nan guda biyu sunansu ya tabbata a hadisi, akwai ita Hawwa'u ita ce matar annabi Adam, akwai Asiya bintu Mazahim ita ce matar Fir'auna. Sannan mun yi bayani akan aljannata, wannan aljanna da sabanin malamai akan shin aljanna ce wacce Allah ya alkawari mu'mine za su shiga, ita ce aka saukar da annabi Adam a ciki, ko ko wata aljanna ce daban. Mun ce in ka duba cikin tafsirul Qurtubi ya kawo bayanai kuma ya rinja yadda cewa wannan ita ce aljannar da ake nufi wacce mu'mine za su shiga a sama take, wanda ya ce inda ha sidratu inda ha jannatul ma'awa, saboda haka a can aljanna take kuma ita ce ake magana a kanta. Sannan muka ce mutum ya koma littafin al-Imam Ibn al-Qayyim mai suna Hajjul Arwah ila biladil afrah, shi ma ya yi babi 70 akan aljanna, kuma ya tattauna wannan mas'ala ta aljannar da aka saka annabi Adam, ita ce wacce Allah ya wa mu'mine alkawari za su shiga ranar alkiyama ko ta ce daban. Ya kawo hujjojin bangarori guda biyu, masu cewa wata aljanna ce daban da kuma masu cewa wannan jannatul khuldi ce. Sannan ya rinjayar da dalilai da hujjoji cewa aljanna ce wacce dai ake magana a kanta, wacce Allah ya mu'mine alkawari za su shiga ranar alkiyama, Allah sa muna ciki. Sannan Allah ya bada doka ya ce wakula min haragadan, ku ci daga wannan kayan aljanna dinnan ragadan cikin yalwa, babu takura babu kunci. Mun ci arragadu arrizqul wasi'ul kasir, ana cewa argada fulanun idza sara za khisbin wasa'atin, ana cewa wane ya rabauta ya samu yalwa ya samu arziki ya samu tagomashi idan ya samu yalwa a rayuwarsa. Kuma Allah ya ce haythu shi'ituma, duk inda kuka ga dama, babu wata doka akan komai da za ku ci, komai da za ku sha, da duk inda za ku kwanta, da duk wani dadi na aljanna an halatta muku. Amma wala taqaraba hazihi shajara, kada ku kusanci wannan bishiya. To anan ne muka ce Malam Ibn Qayyim a ce ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamina, da kuma Ash-Shaykh Mustafa al-Adawi a cikin tafsirin sa Tashil sun kawo dalilai guda 99 da Malam Ibn Qayyim yace su ne suke tabbatar da akwai saddu zari'a a musulunci. Kuma yace dama Allah subhanahu wata'ala ya dorawa dan Adam umarni, ko ya dora masa doka ne ta hanya biyu, yinayi bari na bari. Karkashin yinayi din nan iri biyu ne, akwai abin da shi ake so ayi, akwai kuma abin da ake so ayi dan ya kai ka zuwa ga abin da ake so ayi. Sannan akwai abin da aka hana ka, kuma akwai toshe kofar abin da zai kai ka zuwa ga aikata wannan abin da aka hana ka. Da haka malamai suka ce alwasail laha ahkamul maqasid, wato inda zaka shi abin da zaka je kai shi yake hukunci akan hanyar da zaka bi. Idan abin da zaka aikata wajibi ne, to ka bi hanyar da zaka aikata shi din wajibi ne. Idan abin da zaka aikata haramun ne, bin hanyar da zai kai ka zuwa ga aikata shin shi ma haramun ne. Wakakashin wannan ne ya kawo misali guda 99 akan dokoki da musulunci ya shimfida waɗanda suke toshe zari'a, wato hanyar da za ta kai ka zuwa ga saban Allah. Shine muka rairayo guda 60 daga ciki, wanda jiya mun fara bayani mun kai na 14, sai kuma lokaci yayi. Wanda na farko mun yi magana cewa Allah ya hana kusantar zina, yace wala taqrabu zina wala taqrabu alfawahisha wala taqrabu malal yatimi, duka waɗannan toshe kafa ne, kaku kusanci zina, kaku kusanci alfasha ta fili da ta boyi, kada ku kusanci dukiyar marayu. Sannan Allah ta'ala da yazo magana giya yace fajitani buhu, ku nisanci giya, ba wai kawai kakku sha giya ko kayan maye ba, kuma nisanci kayan maye, amma kafa dokoki da za su hana sarrafa da siyar da ta'amuli da duk wani abu da zai bugar ko ya sa tambele ko ya sa marisa. Wanda yanzu daga cikin manyan matsalolin da suke damu mu a wannan zamani shine yadda matasa maza da mata suka afka cikin shan da kuma ta'amuli da kayan maye. Kuma yana cikin hanyoyi da ake samun mugayen kuɗi shine tallan makamai da kuma tallan kayan maye, wanda gwamnatoci da dama suke sa kafar wando ɗaya da duk waɗanda suke ta'amuli da waɗannan abubuwa. Daka wajibi ne malamai a wajen tafsiri da hudubobin juma'a da wajen karatuttuka da darussa da ake gabatarwa da wajen tarurruka na addini mu yi taron dangi mu yi tur da kayan maye, ko mu yi kokarin nisanta matasanmu maza da mata zuwa ga ta'amuli da kayan maye. Sannan Allah ta'ala yayi hani da kada a zagi waɗanda suke bautawa wani Allah domin kada su zagi Allah. Kenan an hana zagin su ba dan komai ba sai dan kada su zagi Allah, wanda kuma wannan shi ma toshe kafar barna ce. Sannan an ce kada mutun ya zagi, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kakka zagi baban wani ka zagi babarsa, domin in ya tashi kai ma zai zagi babanka ya zagi babarka. Ashe nisantar zagin iyayen wasu toshe kafa ne na kada kai ma a zagi iyayenka. Sannan na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi fatahu Makka yake ce ma nana Aisha, in banda mutananki sababbin shiga musulunci ne ko sababbin rabo da zamanin jahiliya ne da na sa an rushe Ka'aba an canza mata gini. Wannan toshe kafar barna ce. Annabi sallallahu alaihi wasallama yaga idan ya sa aka rushe Ka'aba sakamakon haka wani yana iya fita musulunci, yace dama manufar shine a kai ga rushe Ka'aba. Da haka Annabi ya batta saboda wannan maslaha. Sannan na shida, an hana mutun ya nuna dan uwansa da makami, domin zai iya subucewa a hannunka ka ji masa rauni ko kuma ka cutar da shi. Wannan shi ma hana ka dinga wa mutun wasa ko kana nuna masa makami, wannan shi ma toshe kafar barna ce izuwa ga kada ta kai ga ji masa rauni ko na kastashi ko halakashi. Sannan na bakwai, an hana mata su dinga buga kafafuwansu ko suna tafiya suna karkada jikinsu domin kada a gano abinda suke boyewa na kwalliya da ado, wanda mun faɗi hikimar haka tana komawa zuwa ga wato kare mutuncin matar da kuma kare dukiyar matar da ta mai gidan. Sannan na takwas, Allah subhanahu wataala ya sanya wasu lokuta guda uku yace lalle duk wanda zai shiga gidanka ko da ɗanka ne ko mai maka hidima kada ya shigo maka gida a lokaci uku: lokacin da rana ta take da bayan sallar isha da kuma kafin sallar asuba. Domin din mai gida yakan saki jiki ya wala a cikin gidansa, idan kana jin tsoron wani zai iya fado maka a kowane lokaci, to wannan ya nuna cewa babu nutsuwa a cikin gida, kuma hakan zai iya sa a ga al'auran mutum ko ta iyalinsa. Don haka Allah ya toshe kafar barna ta hanyar bada wannan doka. Sannan na tara, Allah subhanahu wataala ya tura Annabi Musa da Annabi Haruna alaihi masalam su je su yi ma Fir'auna wa'azi, amma sai Allah ya ce ku gaya masa magana mai taushi ko ya tuna ko ya ji tsoron Allah. Wannan cewa a gaya masa magana mai taushi buɗe kofa ce gare shi ko ya karɓa. Saboda haka wannan ma kira ne ga masu wa'azi akan su dinga amfani da kalmomi na hikima, su cire zage-zage da habaici da gugar zana da cin mutunci da kama suna da la'anta a cikin wa'azi, domin hikimar wa'azi shine a karantar da mutane addinin Allah ta yadda za su gane su fahimta. Sannan na goma, an yi umarni, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni cewa kada a zaro makami a lokacin da ake fatahu Makka, saboda kada abin ya bayi zuwa ga yaki, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama baya son a zubar da jini a Makka. Kuma sakamakon haka aka ci nasara har ta kai mutanen Makkan gaba ɗaya suka musulunta, wanda da an bada umarni a zaro makamai to da za a iya yin gaba da gaba. Wataƙila hikimar da ake so na a rage zubar da jini ba za ta samu ba. Sannan na goma sha biyu, an yi hani gabarin yin ciniki idan an kira sallar Juma'a. idan an kira sallar juma'a mu rurrufe kasuwannin mu tafi masallaci saboda in an ba mu dama mu ci gaba da yin kasuwanci to wani yana iya harasa sallar juma'a baki daya dan haka Allah ya ce wazarul bai ku bar kasuwanci ku tafi sallah sannan na 13 an hana kashe munafikai annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sun nemi izinin sa ya ba su dama su kashe munafikai musamman waɗanda suke bata musulunci amma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina gudun kada a dinga yadawa cewa Muhammad yana kashe abokansa domin na nesa bu san laifin da suka yi ba tunda laifin ba a fili yake ba saboda haka wannan zai iya zama ya bayu zuwa ga hana na nesa su fahimci addinin musulunci kuma wannan hikima ce gare mu mu daina yin abubuwa da za su jawo musulunci koma baya dole ne mu dinga mu'amala mai kyau a tsakanin mu da kuma yin mu'amala mai kyau a tsakanin mu da waɗanda ma ba musulmi ba domin su sha'awar halayen mu da ɗabi'o'in mu wanda zai iya jawo su zuwa ga karɓan musulunci ko zaman lafiya sannan na 14 an hana ta'amuli da dukkan kayan maye domin shan kayan maye din yakan bayi zuwa ga barna mai yawa idan mutun ya bugu zai iya ta'andi na hanyar kisa ko jin rauni ko ya ci mutuncin iyalansa kamar yadda muka ba da misali da dama irin matan da suka auri maza masu shaye-shaye kullun suna cikin dardar saboda cin mutunci da zagi wata ran ma har da duka sannan na 15 an hana mutun ya kebanta daga shi sai mace saboda wannan zai iya bayuwa shedan ya zo ya kunna wutar barna a wannan guri da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan sannan an hana ko an yi umarni da rintsa ido ga maza da mata wa qullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qullil mu'minati yaghudduna min absarihinna saboda rintsa ido ko kawar da ido ga barin kallakalle yana rage barna a cikin al'umma da haka bude ido din da bashi dama ya kalli abin da yake so zai iya jawo barna dan haka aka toshe wannan kafar barnar sannan an hana gina masallatai akan kaburbura domin kai kabari jikin masallaci ko kai masallaci jikin kabari zai iya bayuwa zuwa ga wata rana a zo ana bautar kabarin dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani da gina masallatai akan kaburbura ko gina kaburbura a cikin masallatai sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana yin sallah a lokacin da rana za ta fadi da lokacin da rana za ta fito me ake gudu da wannan hanin saboda a daidai lokacin ne masu bautawa rana suke yi mata sujjada to kada mu ma mu yi wa Allah sujjada ya zama mun yi kama da su ko kuma abin ya bayu zuwa ga yin shirka a wasu lokuta haka nan an yi hani da mu daina kamanceceniya da ahlul kitabi su wai ahlul kitabi yahudu da nasara a cikin aqidar su ta wato zagin Allah da fadan munanan kalmomi ga Allah da manzannin Allah da kuma yadda suke ibada su wacce ta sabawa Allah da irin halayen su da mugayen dabi'o'in su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu koyi da su a komai mu ma mu wadatu da namu addinin da namu halayen da namu dabi'o'in da tamu mu'amalar sannan an hana mutum in zai aure ya auro mace ya auro kanwata ya hada su ko ka auro kanwata ko yatta wacce suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya wa antajma bainal ukhtayn illa ma qad salab dori akan wannan sai aka ce to amma hana ka auro mace ka auro kanwar babarta ko yabbabarta da suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya da babarta domin ka hada su a kishi za su bata zumuntar da ke tsakanin su haka nan ba za ka auro mace ka auro kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya da babanta ba manzo Allah ya ce in kun yi haka za ku yanke zumuntar da ke tsakanin su kenan a hana wannan aure ne daga cikin hikimar sa shine zai bayi zuwa ga yanke zumunta dan haka aka hana hada su a lokacin aure amma idan ka sakiya ka iya auren kanwa ko in ka rabu da mace ba ku aure kwata kwata ka iya auro kanwar babarta ko yar babarta ko kanwar babarta babanta ko kanwar babanta ko yar babanta amma ka hada su a lokaci guda suna kishi wannan musulunci ya hana sannan an hana mu mu auri mace fiye da hudu an bada dama daga daya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu kai umarnin farko ma Allah ya ce biyu فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع سألت فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أم بعد دامان يقولنا نصبو دا توشا كفبرنا دومن ماتا سنفو مزايوا الدنيا كما كودا ما أچه كم مدعيا أچه دا ألا يتاشا حلتا ياي ماتا كسو حمسن مزا كسو حمسن تو دليلا متوا سنفرن جاي أكم مزا su suke tafiye tafiye su suke shiga yaki su suke tsufa da wuri su mutu dalilai da dama dai da hatsarurruka na mota na jirgin sama na jirgin ruwa duk maza ne suke tafiya kasuwanci da ka yaki su suke shiga yan sanda sojoji da jami'an tsaro maza sun fi shiga kuma su aka fi kashewa in an yi hatsarurrukan mota ko yaki ya tashi ko rigingimu ko fada ko tafiya ko ciwo duk ya fi kashe maza saboda haka kaga kenan za a samu zawarawa tili idan Allah cikin hikima ya bada dama cewa wanda yake da hali zai iya adalci zai iya rike su ya auri fiye da daya kuma wannan shine zai daidaita cewa matan ba a bar su ba tare da mai kula da su ba sannan an hana mutum ya auri ne nemi auren mace tana cikin idda iddan nan ta takaba ce koko idda ce ta sakin aure kuma an hana ita mai yin idda ita ma kar ta dinga kwalliya tana idda domin wannan zai iya jawowa zuwa ga aikata barna da haka aka ce kada ta fita sai wata babban larura kada wani ya zo nemi aurenta a fili karara kada kuma ta dinga caba kwalliya tana sa turare domin wannan ma zai iya bayuwa zuwa ga wata barna sannan an hana wato hauran auren mace a lokacin mutun da ya harama da aikin haji idan mutun ya harama da aikin haji yana cikin harama ko umara kada ya aure kada kuma ya tura auro masa domin daga cikin sharadin haji shine abin da yake bata shi kai tsaye shine falara fasa wala fusuka wala jidala fil haji to in ko mutum aka dauro masa aure zai iya bayuwa zuwa ga wato kaiwa ga saduwa da matar wanda kuma zai iya bata hajin haka nan aka hana wanda ya harama da aikin haji ya sa turare domin shi ma turare kamshin sa yakan jawo sha'awa kuma hakan yana iya kawo bata aikin hajin sannan aka hana mutum ya zo ya shardanta ma a wajen ciniki cewa zai baka bashi kuma za ku yi ciniki wato salafun wa bai'un mutum yace zan baka bashi amma zaka bani rance saboda aka shardanta wannan a wajen rancen za a iya samun wato san zuciya ya shiga wanda zai bayi zuwa ga cin dukiyar mutane bi gairi haƙƙi sannan aka hana bai'ul ina bai'ul ina wata dabara ce ka zo neman bashi wajen mutum sai yace ai bani da kuɗi amma dai akwai kaya nawa kake so 50,000 nake so karanta mun to wallahi babu 50,000 amma akwai wani kaya gashi na 50,000 sai ka dauka ka je ka siyar ina binka 50,000 sai ka dauki kayan zaka tafi sai ya ce abzo mana to kan ka je kayan aina ma zaka siyar kai da ba san ka da sai da wannan kaya ba ni siyan mun 40,000 kawai sai in baka 40,000 kai kuma ka tashi kawo mun sai ka kawo mun 50,000 kaga ya baka bashin kaya a 50,000 ya siya a hannunka a 40,000 kuma ka tashi biya ka biya 50,000 saboda haka wannan zalunci ne da cin dukiyar mutane bi gairi haƙƙin da haka musulunci ya hana sannan an hana alƙali ya dinga karɓar kyauta daga hannun mutane idan kai alƙali ne to ko gora aka baka kakka karɓa domin wanda ya baka goran nan ya kyautata ma wata ran kuma ana iya kawo shi kotun ka bashi da gaskiya sai ce to yalla bai rannan fa na baka goro ko na baka na goro to ya akai haka kuma saboda haka wani ana dora shi babban mukami sai kaga an fara kawo masa kyaututtuka to kaga an bude kofa ko a fara kaiwa matarsa kyaututtuka ko mahaifiyarsa kyaututtuka ta wannan ne kuma za a samu shiga sai kaji matar tana cewa ai a ga fayil din wani sai ka gama aiki gab ka dawo gida sai ko matar ka tazo tana yanga tana murguda baki ta aje maka fayil din wani kai kuma ka ci abin da mai ake kiransa an kawo maka abinci ka ci kawai shikenan baka duba ba sai kawai ka sa hannu baka san wata kwangila ce ta miliyoyin kuɗi ko wani abu za a fitar na haƙƙin wani sai a biyo ta kan matarka ko a biyo ta kan babarka ko a biyo ta kan abokinka duk waɗannan ana yi shi yasa an ce akwai wani makocin sayyidina Umar duk sanda ya yanka rago sai ya ce a yanki cinya a kaiwa sayyidina Umar to shi ya dauka sadaka ce yana godiya sai ran nan fada ya hada su shi wannan mutumin da wani sai ya ce ina za ka kai kara
aka ce wajen sayyidina Umar yace af shikenan ai makoci na ne ina ma bashi cinya daya da yanzu aka fara shari'a sai ga ana neman daure shi yaga dubba a tuno wai ya bada cinya ba sai yace ya amiral mu'minin ina cinyar da nake bayarwa ne yace kai da kana bani cinya ne dan in rana irin wannan ta taso wato kai amfani da wannan sai ne ya hawo munbari ya hudu ba ce jama'a ku karbi kyauta matukar tana nan a kyauta amma ku ga kyauta za ta zamo cin hanci da rashawa da ku nisance ta da haka sayyidina Umar ne ya fara kafa kotun yaki da cin hanci da rashawa ko gwamna kai alu gwamnatin sayyidina Umar in ka dawo sai ya maka bincike nawa kake da shi kafin ka hawo gwamna nawa kake da shi bayan ka sauka nawa ne albashinka nawa ya rage haka yau Abu Huraira duba Abu Huraira babban malami ne yana da hadisai 5,700 kusan 774 amma da aka nada shi gwamna da ya sauka Umar yace to azo a hisabi ya naga kudin ka sun wuce albashinka yace ai sana'a nake yace to ya kuma kana gwamna kana sana'a kenan lokutan mu kake diba na aiki kake zuwa kake sana'a da haka wannan malafi ne rabo kudin ka rabi karshe sai raba kudin aka yi rabi aka zuba rabi a cikin baitul mali da aka toshe kafan barna da hana sata kudi na al'umma wannan sunna ce da sayyidina Umar ne ya fara dasa ta kuma ya kamata a ce an karfafawa gwamnati wajen zakulo da binciko da kwato dukiya al'umma wanda mutane suka shake ta in ba Najeriya ba ina ake samun dukiya shegiya mara uba wai a tsinci kudi a ce ina me su kowa ya shiru wannan kudin nawa ne ne wajen miliyan 170 ba wanda yace nasa mutum miliyan 170 a Najeriya amma ga kudi kuma kowa yana neman kudin nan kowa yana son kudin nan amma ga wasu kudi ana neman me su kowa yace ba nasa bane waɗannan marayu ne ko shegu ne Allahu a'lamu ba me su ga su dauri dauri a buhu a airport amma ana cigiya don Allah me kudin nan yazo shiru kaga wannan matsala ce shi me su din ya san wato akwai magana a ƙasa saboda haka yace ayi wannan sannan an hana in mutun ya kashe mutun ba zai ci gadan sa ba la yarisul qatil uba ne ya kashe da ko da ya kashe uba ko mutu ya kashe dan uwansa to ba zai ci gadan sa ba an yi wannan ne dan a toshe kafar in an gano kana da hannu cikin kashe wanda zaka ci gadan sa to sai a haramta maka gadan saboda kada a bada dama wasu su ga ubansu mai kudi ne kuma ya tsufa har yanzu bai mutu ba suna cewa mai gadi ya tsara dukiya su je su makare shi da daddare su kashe shi domin su cinye dukiyar to in an gano suna da hannu sai a kashe su ko ba za a ba su gado ba to wannan shi ma toshe kafar barna ce sannan an hana in mutum bai da lafiya ya saki matarsa ba ka da lafiya lashin lafiya yayi tsanani sai mutum ya saki matarsa to ana ga anan akwai dalilin da yasa ya sake ta watakila baya so ta ci gadan sa ko kuma gashi a gadan asibiti a kwance sai ya tura ce aje ayo masa amarya to sai aka to me zai da amarya a wannan halin to sai aka ga watakila yayi ne don ya shigo da ita cikin magadan sa to amma malamai sun ce in akwai wata hikima da ta sa zai aure ta din kamar da ya kwanta jinya din nan sai matansa duk suka gudu sun ga ciwo yayi ciwo so da haka sai ya samu wata tace ita ta yadda ya aure ta za ta yi jinyar sa an taba samun wani mai kudi ciwo yayi ciwo sai matansa mafiyawa suka gudu sai yar aikin gidan ya aura ya ashe yana ma da wasu kudin yayansa ba su sani ba sai bayan yaro su aka ga miliyoyin kudi wannan wata ta yi jinyar tasa ita wannan yar aikin sai da ta samu miliyoyin kudi a cikin gadansa ita ta sha wahalar sa ɗebe maka kashi wanke masa fitsari janja shi juya shi shisa aka ce in zaka auri mace ka auri matar da za ta zauna da kai a halin daɗi da halin wahala ba wacce za ta zauna matar daɗi ce in wahala ya zo ta san da dare ya mata ba kai ma kuma ana so ka zama mai amana ka zauna da matarka a halin daɗi da halin wahala kada ku gama shan wahala da mace sai Allah ya maka arziki ya wadata ka wannan da kuka sha wahala wacce ake kira ladan noma sai mutum ya fara wulakanta ta yana ga dama can fa larura ta sa ya aure ta ko rashin kuɗi ne ko rashin barnantaka ya canza abokai ya canza gida ya canza mata komai har ita ma a canza ta to wannan shi ma baya halatta to sannan kuma an hana wato mutum idan aka samu mutane da yawa sun taru sun kashe mutum daya to a shari'a duk kashe su ake wato qutalul jama'atu bil wahid dalilin da yasa aka yi haka saboda kada mutane su dauka in mun taru mu da yawa muka kashe shi ba abin da za'i to sai aka ce in an ga an kashe mutum aka gano mutum 100 su suka hada baki kowa ya bada gudumawa wajen kashe shi ya tabbata su suka kashe shi to duk 100 nan za a iya kashe su domin a toshe kafar barnar kada mutane su dinga hada baki suna kisan kai dan sun san ba za a kashe su ba sannan kuma an hana tsayar da haddi a kasar waɗanda ba musulmi ba misali musulmi sun tafi wata ƙasa suna zaune ba su da yawa to in musulmi ya aikata wani abu na laifi kada a yi masa haddi irin na musulunci kamar yanke masa hannu da abin da ya kama da haka domin wannan yana iya sa saboda musulunci bai da ƙarfi a gurin ya sa ya rudda ya koma bangaren waɗanda suke ba musulmin ba saboda haka wannan shi ma malamai sun duba wannan maslahar sun sa ta a ciki sannan an hana idan ya zama saura kwana 2 Ramadana ya kama an hana mutum ya yi azumi a nanafila a wannan lokaci akwai ma hadisin da yace man sama yawma shak faqad asa abul qasim didda mawqufi ne akan Abu Huraira cewa wanda ya azumin ranar shakka ya saba wa ban al-Qasim ranar shakka shine washe garin 30 ga watan Sha'ban ko 1 ga watan Ramadan sannan an hana mutum ya sanya sutura in zai salla da gunki sutura da ake dan sawa dinnan sai ka sa gunki a gurin kaga wannan na nesa zai iya dauka cewa gunkin kake bauta domin sutura su ake ka kalle ta akwai wanda suke cewa ma a karkatar da ita dama ko hagu kada a kafa ta tana kallon ka direct haka domin kada a dauka sujjada kake ga wani abu abun bauta ba Allah ba to duk abin da ka san ana bauta masa a wani guri to kada kai sutura da shi saboda gudun kada abin ya bayi zuwa ga bautar wani Allah sannan kuma aka shar'anta cewa idan kana da dan uwa sai zama kuna da gida da kuka yi tarayya ku biyu to in zaka siyar dole shi zaka fara yi wa talla kamar yadda makocinka ma in dai katangar ku daya to shi ma in zaka yi siyar da gidanka shi zaka fara yi wa talla don wannan zai bada dama da kakka shigo musu da wani makoci wanda basu yadda da shi ba amma in ka fara yi musu talla suka ce ba sa so ko kace kai dan uwa na ko kai makoci na ko kai da muke gida daya zan siyar da nawa in kana da hali ka siya in ma ka je ka siyar baka ga ya masa ba shari'a ta bashi dama ya tada cinikin shi ya kamata a siyarwa don shine makocin gurin an yi wannan ne saboda kakka jawo abokin gaban mutum ka zo ka siyar masa kai ka tafiya ka hada su rigima sannan an hana idan an kai kara kotu alkali wajen zaunar da mutane ya zaunar da su guri daya kada a ce ai wannan honorable ne kai zauna akan kujerar can kai kuma da ka karasa zauna akan bencin can to kaga tun daga nan ba ya adalci ba shi yasa ake so wajen zaman ma ya zama iri daya kuma kada alkali ya danga kurawa daya ido yana kauda kai daga dayan shi ma ana iya tuhumarsa cewa akwai alaka tsakanin su da wanda ake shari'a lawan ka ya iya cewa a dauke shari'an nan daga kotun nan domin akwai alaka tsakanin alkalin da daya daga cikin wanda ake rigimar da shi saboda yana ko sirikin sa ne ko kuma mutum an kai kara ya ce to ni ban yadda alkalin nan zai min adalci ba a ce me dalili yace mun taba neman aure na ka da shi yace eh kana da gaskiya a tashi daga kotun sa alkali ya je neman aure ka je ka ka da shi sai ran aka kaka kotun sa kaga alhamdulillah ga dan da na kuda ka saboda ka an toshe wannan ma sannan an hana alkali ko mai hukunci ya amfani da ilimin sa shi yasa idan ana barna alkali ya zo ya gani to ba shi zai shari'a ba kada aje kotu ya ce a ni ma akan ido na akai to babu wannan ba a wannan sai dai ya ce in yana son ya zama shi ma shaida sai dai akai wani kotun shi ya je ya bada shaida amma ba zai ce ni na gani ba dan haka shi yasa alkalai ba a son su dinga mayin majalisa ko yawan hira ko cudanya da mutane sosai sosai saboda sabo kai yayi yawa su zo su kasa yin adalci a wajen hukunci sannan an yi umarni cewa a kafa shugaba guda daya musulmi ya zama suna da shugaba guda daya na duniya duk gaba daya kasashen musulmi suna karkashin shugabancin sa ina ma za mu samu wannan da matsalolin mu da yawa sun kau ba mu da wannan shugabancin shi yasa duk kasashen musulmi suka tarwatse ganin wata ba a daidaitawa salla ba a daidaita saboda ba shugabanci guda daya rashin shugabancin nan guda daya yafi mana da matsaloli da yawa dan haka da shari'a ta yi umarni a samar da shugaba daya ta toshe kafar rarrabuwa ne a cikin al'ummar musulmi sannan kuma an yi hani ga ware ranar juma'a kadai ko ranar asabar kadai a dinga azumi saboda kada mu yi kama da waɗanda suke mayar da addinin su rana daya mu a musulunci duka kwanakin nan ana bautawa Allah shi yasa wani da yazo ya shiga addinin musulunci sai aka ce me ya baka sha'awa kan musulunta sai ya ce ni ina rayuwa ne a gurin mutum uku akwai kirista wanda shi ma daga ciki ya fito akwai musulmi akwai bamaguje to sai ya tunani shi bamaguje ba ma ya ibada kwata kwata shi kuma wancan yana yi sau daya a sati shi ko musulmi kullun yake yi to sai ya kaddara a ransa cewa kamar kai ne kake da yaya guda uku danka daya yayi mata waye yayi watsi da kai ba ma ya zuwa yana gaishe ka danka daya kuma duk sati zai zo ya gaishe ka sannan daya dan kullun zai zo so biyar ya gaishe ka in kai ne a cikin yayan nan uku wa ne ne zaka fi damuwa da shi mai zuwa ya gaishe ka kullun so biyar daka sai ya ce wannan wato fasahar yayi amfani da ita zo ya musulunta yaga cewa musulmi ya fi kusa da Allah domin kullun yana cikin sallah da ibada so daka ya zo ya musulunta yace wancan so daya yake a sati ba zai ƙara waiwaya ba sai bayan sati wancan kuma ba ma ya zuwa kwata kwata wancan kuma kullun so biyar sai ya zo ya wato yi sallah dan haka yace da wannan wato hikimar ta sa ya shiga addinin musulunci sannan an hana idan mutum yayi tsuntuwa sai yayi shekara guda yana sanarwa dan haka batun ka tsunci kudi kace Allah ya baka me ya baka kayan jama'a idan mutum ya tsunci kudi musamman abin da yake da tsada ko yake da muhimmanci sai kai shekara guda kana cigiya abin da yasa aka ce ka shekara guda kana cigiya dan a toshe kafar kada mutum ya ƙi yin cigiyar ya kuma ce ai ya riga ya zama nasa to shi yasa aka ce sai ka shekara guda dan a toshe kafan waccan barnar sannan aka hana mu fadan masha Allahu wa sha'a Muhammad saboda kada a bayi zuwa ga aikata shirka kada ka ce in Allah ya ga dama ko ya so annabi Muhammad ya so saboda kaka hada su a wajen bauta sannan an hana mutumin da yake jin bacci da daddare bacci yarin jayi idan sa to kai yayi sallah a haka kakkai tahajjudi ko qiyamul layli bacci yayi nauyi a idanka domin kana yi din wajen karanta qur'anin zaka dinga barna yana subucewa haka dinga fadar abin da bai kamata ba daka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ji bacci ya dame ka ka kwanta ka dan rage baccin tukunna har sai ka ji ka watsake sai ka tashi kai sallah din cikin nutsuwa sannan an hana mutun ya nemi aure akan neman auren dan uwansa mutun yana neman aure an kusa daidaitawa ko ma wata kila an yi baiko kawai sai ka zo da babban rigarka da yan kudinka ka rikita gidan ka sa a fasa da shi a dawo kanka musulunci ya hana wannan kuma hakan zai iya haifar da rigima kuma ni ma na taba ganin rigima da ta faru har sai da aka yi kisan kai akan ta akan wani yazo ya shekara 5 yana ta wahala da yarinya sai kuma ga wani mai karfi mai kudi mai abin nan ya fito yazo aka yi watsi da shi sakamakon haka aka yi ta rigima har sai da aka salwantar da rai saboda haka kun ga ashe musulunci ya hana wannan saboda yana bayuwa zuwa ga kulla gaba da kuma rigima wacce take dorewa sannan ya hana mutum yayi tai akan tayin dan uwansa mutum yana ciniki an kusa daidaitawa da shi kaka zo ka ce ni na ƙara kaza kakai haka domin hakan zai iya haifar da gaba da kiyayya tsakaninku da wance yaga kamar ba ka so a siyar masa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka zo ka tarar da rami kai fitsari a ciki saboda wani ramin na miciji ne wani ramin na aljanu ne in kai musu fitsari sai ku kulla gaba su ta binka kuma yanzu ba wani azkar din kirki ake ba daka sai su zo su kama mutum su ta wahalar da shi ko zuriyarsa ko kuma ya zama dama miciji yana ciki in ya ji fitsari sai ya yi waje ku ta rigima da shi zaka kaga wannan toshe kafa ne na abin da zai biyo baya aka ce kada kai wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ga duk wanda ya salla a gida yazo ya tara ana jam'i to ya sake jam'in an yi wannan ne saboda toshe kafar kada mutum ya ƙi yin sallah a ce ai ce ai na riga nayi to wata ran mutane guda biyu suna gefe kamar da yazo a hadisin Bukhari da Muslim sai annabi sallallahu alaihi wasallama yaga ana sallah basu shiga sahu ba sai ya ce a zo da su suka zo suna firgice suna jin tsoro annabi ya ce ya ana sallah ku na gefe suka ce ai mun yi sallah a gida yace ko kun yi sallah a gida in kun zo kun tara ana yi ku sake sai ta zame muku nafila to wani an toshe kafar kada mutum ya ƙi yin sallah kullun ya dinga cewa ai na riga nayi a wani guri to ko kai sake dai kaga an toshe kafar kada mutum ya ƙi yin sallah da wannan sannan an hana mace in za ta tafi masallaci ta fesa turare mai kamshi saboda wannan sai a rasa kuma ina za ta masallaci za ta ko gidan biki za ta to tunda masallaci za a kuma dama ai turaren mace an ce wanda launin sa ya bayyana kanshin sa ya boya shi yafi dacewa da mace wato ba turare mai tashin kanshi ba wanda zai kashe mata karnin jiki shi kuma namiji ya sa turare mai tashin kanshi saboda araba wancan sannan an hana zama akan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tarar da sahabbai sun kafa majalisa akan hanya yace na ja kunnan ku ku daina zama akan hanya suka ce ya rasulullah ai ba mu da gurin hira sai nan sai yace in kun ki sai kun zauna fa iza abaitu illa aljulusa fa atu tariqa haqqa to ku bawa hanya haƙinta qalu wa ma haqqu tariqi ya rasulullah qada gaddul basar kaful aza raddus salam amr bil ma'ruf wa nahya anil munkar idan kace lalle sai ka zauna akan hanya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dinga kauda idan ka in matan mutane sun taho na'am haka masu zaman kan hanya suke wani sai ka rasa wuri di yake ko kallon matan mutane ya ci kwalar carbi yana ja kuma ya tsira matan mutane ido in an magana ce wai an ce ai kallo daya to kallo dayan mai dogon zango zaka kuma dayan ma wai ce kai an ce in ya faru ne ba wai kai dogon zango sai mace ta kule kace wai duk kallo daya bane saboda haka wannan an hana kuma yace duk wanda ya maka sallama ka mayar masa sannan kuma ka a dinga yi da mutane ana gulma ana cin naman mutane sannan kuma a dinga umarni da kyakkyawa ana hani da mumuna in ba za ka iya cika sharadin nan biyar ba to kai zaman ka a cikin gida zaman kan hanya ba naka bane kun ga annabi ya toshe kafar barna ta hanyar hana mutane zama kan hanya saboda abin da hakan yake haifarwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a dinga raba yara a wajen kwanciya idan yaran ka suka yi wayo suka kai shekara 7 an ce ka umarce su da yin sallah to daga nan kowa ayi masa shimfidar sa daban-daban maza a ware musu shimfidar su kowa ma a ware ma daban-daban a ware musu ɗakin su ko gurin su mata ma a ware musu gurin su saboda abin da ake gudu kada suna kwana a guri daya shedan yazo ya dinga hada su in shedan ya hada su kuma zai koya musu abin da za su saboda haka shi yasa annabi ya toshe wannan kafar ta cewa araba maza da mata mazan ma araba su kowa ai masa shimfidar sa daban sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku gaskata ahlul kitabi kada ku ƙaryata su hikimar haka toshe kafa ce kada mu ƙaryata su ya zama gaskiya suka faɗa kada mu gaskata su ya zama ƙarya suka faɗa domin littafin su akwai maganar Allah a ciki akwai wacce ba ta Allah bace ko ba za mu iya tantance wacce ce Allah ya faɗa ba wacce ce bai faɗa ba sikelin mu kawai alqur'ani in sun faɗa abu muka ga bai ci karo da qur'ani ba yayi daidai da shi to muna iya cewa wancan nasu mai kyau ne domin yayi daidai da namu amma in ba wannan hanyar ba ba mu da hanyar da za mu gane me Allah yace me bai ce ba dan haka yace la tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku gaskata su kada ku ƙaryata su domin kuna iya gaskata su ya zama ƙarya ne kuna iya ƙaryata su ya zama gaskiya ne dan haka malamai suka kasa abinda aka rawaito daga banu Isra'ila zuwa kashi uku suka ce akwai wanda ƙaryarsa ta bayyana saboda ya ci karo da abin da ke hannunmu akwai wanda gaskiyarsa ta bayyana saboda yayi daidai da abin da ke hannunmu akwai wanda kuma bai ƙaryata namu ba bai gaskata namu ba wasu sunaye ne da wasu labarai waɗanda ana iya bada su amma a jingina musu kuma kada a gina hukunci ko shari'a akan su sannan kuma an hana mutum ya dinga kallon na sama da shi a duniya kada ka dinga cewa to ni keke gare ni ga wancan da babur na taba ganin dan wani clip a cikin WhatsApp ana tura shi wai wani ne ya taho da jibgegiyar motar sa hakan da zai kosa ya hango mai jirgin sama kawai shikenan sai ya tsaya yana tunanin ina ma shine mai wannan jirgin shi kuma yana nan da katuwar mota sai ga wani mai mota wacce bata kai tasa ba shi kuma yana kallon tasa yana cewa kai ina ma wannan ce mota ta shi kuma wannan mai motar sai ga mai babur shi kuma ya tsaya a bayan sa yana cewa Allah ina ma wannan babur din nake da shi shi kuma mai wannan babur din ga mai keke a bayan sa yana cewa kai ina ma wannan babur din ne nawa shi kuma mai keke ga mai tafiya a kafa yana cewa ina ma keken nan nawa ne shi kuma mai tafiya a kafa ga gurgu yana cewa ina ma ni ne mai wannan kafar aka ce to kaga kowa kamata ya gode wa Allah in kai kana tafiya da kafa to wani fa ba shi da kafar ma in kai kana ga kana hawa keke to wani ma ba shi da kafa balle ya hauke kyar saboda haka kullun ka dinga kallon na ƙasa da kai sai ka gode wa Allah wata kila da shi mai kallon na saman can ya kallo ƙasa yace kaga alhamdulillah shi ma zai ce alhamdulillah shi ma zai ce alhamdulillah har akai kan wanda yake kwance ma ya kasa tashi shi ma sai yace alhamdulillah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada ku dinga kallon na sama da ku a harkar duniya domin wannan zai jawo ba za ku godewa Allah ba kuma ka dinga kallon na sama da kai a harkar lahira wannan zai sa ka ƙara kwazo ka ƙara dagewa ka ƙara harama ka ƙara himma domin ka tarar da wancan dake samanka sannan an hana wato a musulunci mutun ya dinga ihtikari menene ihtikari shine boye kayan abinci mutun ya ce to yanzu bari na boye wake ko na boye shinkafa ko na boye masara sai tayi tsada in fito da ita wannan wato akwai cin zali a ciki domin in kowa ya siya abinci ya boye to shine dalilin da zai sa a neme shi a gari a rasa idan an neme shi a gari an rasa kaga in ka fito da shi komai tsadarsa dole a siya domin mutane suna neman su ci abinci to da haka musulunci ya hana ihtikari yace mai ihtikari ya aikata babban laifi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin bawali a cikin zaunannan ruwa ruwan da baya gudu ka je ka zauna ka tsara fitsari an hana domin wannan zai iya kawo yaduwar cututtuka kuma ya hana yin fitsari ko kashi a inuwa da gindin rijiya da gindin famfo da gindin inda jama'a suke wucewa kan hanya wannan yana iya jawo a tsine ma shi yasa yace ma ka nisanci mala'anta guda uku duk wanda ya ga kashi akan hanya zai tirda wanda yayi duk wanda ya ga kashi an yi shi a inuwa inda jama'a suke zama za a tirda wanda yayi duk wanda ya zo gindin rijiya ko gindin famfo ko gindin tukunya ko randa zai sharuwa yaga kashi kusa da ita zai la'anci wanda yayi sannan kana zuwa cikin tafkin da ruwan da mutane suke sha kana kashi me yawa cikin kashinka akwai wasu cututtuka wanda za su iya haifuwa su akan ruwan mutane su sha kuma su kamu da cututtuka kaga anan akwai kiwon lafiya a cikin koyar wannan da kuma tsarkake wato muhalli sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana siyar da ko ya hana auren wato kisan wuta auren kisan wuta mutune ya saki matarsa 1 2 3 kuma yana son matarsa tana son ta sai aje a hada baki da mijin da wani cewa to kai kaga ina son matata tsautsayi ne yasa ne mata saki 3 ka aure ta amma fa kwana 5 ka sako min ita ko sati 1 saboda haka sai a yarjejeniya a kawo kudi a bashi sai aje a daura aure amma manufa auren ba zama za a yi ba sai aje a sai ta tare kwana 2-3 shikenan sai ya sako ta sai ta koma gidan mijinta to annabi ya tsinewa shi mijin nata na farko ya tsinewa mijin nata na biyu kuma sannan auren bai yi ba wannan auren bai ba wanda tayi wancan na mijin bai ba wanda tayi wannan ta dawo gidan mijin shi ma bai ba auren duka biyu bai ba kuma sun zama tsinannu da mijin da miji in suka hada baki to da haka wannan shi ake kira dan akuyan haya wato dan akuya ne burkila da leburan dan akuya ne an aro shi ne aka biya shi kawai dan ya wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fadan law idan abu ya same ka mara dadi ko mai dadi kaka ce kai ina ma ban yi kaza ba misali ka bi ta wannan hanyar sai kai fanco kace ina ma ban bunan ba kawai kace qadarullah wa ma sha afa'al tunda kai da baraka kai hikimarka ka kiyaye abinda zaka iya kiyayewa idan Allah ya kawo maka qaddara to sai ka ce masha Allahu qadarullahi wa masha afa'al sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana siyar da yan itace kafin wato nunarsa ta tabbata in ka siyo da mutun abu bai nuna ba kai ka karbe kudin ka ka tafi sai Allah ya kawo bala'i abin ya kinuna ko ya lalace kaga ka ci masa kudi kuma ka siyan masa da garari da haka yace ka a siyar da shi sai an tabbatar ya bayyana da nuna yadda daga nan ma zai iya cirewa ya je ya amfani da abin sa an yi wannan ne shi ma dan a toshe kafar wani kai ci dukiyar wani bisa barna sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tawaye da daukan makami akan shuwagabanni domin hakan zai bayu zuwa ga zubar da jini da fadace fadace a cikin kasa sai ya zama kowa yayi tawaye ya dau makami karshe sai a rasa shugabanci daya ga dai Libya ta ishe mu misali suka ce abinnan yana zalunta su, Qaddafi yana zalunta su, ya hana su yancin magana, ya hana su kaza. Yau ga kasar nan duk wani gini mai kyau an rushe shi, an ruguza kasar, an ruguza tattalin arzikinta, ana ba su shinkafa da abinci da komai, suka ce ai yancin magana yafi duk wannan. To yau ga kasar yadda ta zama, duk wani abu na cigaba da kashina wanda aka gina sama da shekara 60 an rushe shi gaba daya. Sannan ga Syria, kaga halin da Syria take ciki, kusan duk an ruguza kasar, kusan sama da mutum miliyan 2 sun zama yan gudun hijira. Sannan ka dubi Iraki, su ma suka ce yanci suke so, Saddam ya zalunce su, gashi na yanzu kasar gaba daya ta zama ita ce ma wato gurin yanka mutane, kowa sai ya kashe kowa kawai, haka ake ta yi. Nan ne gurin gwada makamai, duk kasashen duniya in sun yi makami sai su kai nan su gada akan musulmi. Sannan ga kasar wato abinnan nan ita ma da ta zama kasar Yaman, duk kasashen musulmi ne amma jibiyar da suke, duk kuma rigima ce ta shugabanci. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saida makami a lokacin fitina. Idan ana yaki ko ana fada tsakanin musulmi da musulmi, to kaka siyar da kowa makami. Cinikin makami a lokacin wanda kasashe da yawa ta nan suke samun kuɗi, su hada ku fada su dinga siyan muku da makamai. Suna cinikin makamai, kuna kashe kanku. Kai da zaka yaki dan uwanka a gurin su ka siyo, shi ma da zai yake ka a gurin su ya siyo, saboda ka su suna samun riba, mu ko muna ta kashe kawunan mu. To an hana wannan a musulunci, saboda siyar da makami din kofa ce zuwa ga zubar da jini. Sannan an hana siyar da inibi ko shinkafa ko masara ko dawa ga kamfanin giya. Kamfanin giya su ce maka je ka dinga siyo mana shinkafa, muna giya. To an hana, ko ka noma su siya, an hana, domin siyan musu sun wasila ne zuwa ga aikata abin da zai kawo maye. Sannan an hana nikahu shigar, shi wannan auren shine kaga kanwarsa ya ga kanwarka, sai kace to kai muhimmi sanya mana, ko kaga yarsa ya ga yarka, kawai ka auri ta, an auri ta ka, shikenan mana. Sai ba sadaki a tsakani, ba soyayya, ba sadaki. Wannan malamai suka ce haramun ne, domin zai bayi zuwa ga acuci daya daga cikin su. Amma idan kowa ya gani yana so, ba sharadi bane, kai kaga yarsa kana so kuma tana son ka, shi ma ya ga yarka yana so tana son sa, kowa kuma zai biya sadakin da ya dace, ko ba sharadi ne, dan in ka sako masa tasa, kuma ka san zai sako ma taka. Saboda haka, saboda wannan barnar, malamai suka ce ka a irin wannan auren, amma ya halatta idan akwai soyayya ko ba a yi sharadin cewa kowa zai sako ta, kowa in ɗayan ya sako ta, ko ko ba za a biya sadaki a tsakani, ko sadakin da ya dace ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tafiya da Alkur'ani zuwa ga inda ake fada da makiya, domin tsoron kada su samu Alkur'ani. Naha an yusafara bil Qur'ani ila ardil adu khashyatan min an yanaluhu al adu. Manzon Allah ya hana dau Qur'ani a tafi da shi gurin da ake fada ko ake yaki da makiyan musulunci, saboda tsoron kada Qur'anin ya fada hannun su. Kuna dai gani yadda ake tura a Facebook, yadda suke yi, kaga sun taka ko sun goge wani abu ko sun sa shi a toilet ko sun yi kaza da sauran su, wanda kuma hakan yake jawo musu bala'i da kasashen su da su. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana in za a sa suna a dinga sa sunan da suke nuna tsarkake mutum, a sa wa mutum suna na ziga, waɗanda muna nan da irin waɗannan sunayen da yawa, waɗanda a hankali ake gyara su. Waɗannan su ne misalai 60 da Malam Ibnu Qayyim ya kawo daga cikin misalai 99 ƙarƙashin wala ta ƙaraba, cewa wato a wannan shine Imam Malik yana da wata ka'ida da ake kiranta saddu zari'a, wanda malamai suka goyi bayansa cewa abu shari'a bata hana ba, amma zai bayi zuwa ga aikata abinda aka hana. Me ya kamata a yi? Sai a hana shi. Yanzu aka ce kakka je kusa da bishiyar can, ai an hana ka ci ne ma gaba daya, tunda sai ka je kusa da ita sannan zaka ci. Shi yasa anan sai malamai suka ce wannan ayar ita ce take goyen bayan waccan ka'ida ta saddu zari'a, da toshe kafa zuwa ga barna. Wala taqraba hadhihi shajarata, kada ku yi kusa da wannan bishiya, fatakuna, sai ku kasance mina zalimina, cikin waɗanda suka cuci kawunan su. To nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya yafe mana. Tambayoyi. Wannan yace Malam Olsa ya hana mahaifiyata yin azumi, sai aka ce mana mu ciyar. To malam, ko za mu iya dafa abincin rana ɗaya mu raba, in zai yi a farko
ko sai an gama azumin abinda aka fi so ko dai a ciyar duk sanda aka kai azumi daya a ciyar da miskini daya ko kuma an gama azumin gaba daya sai a tara miskinan guda 30 ko 29 a dafa musu abincin inda faffe za a ba su in shi yafi musu sauki don wani ka bashi danya abincin ma ka da shi da rigima ina zai dafa a shago yake kwana ko a gareji ko a abin nan menene sunan sa wannan abin da yake kwana a ciki to kaga wannan ka bashi danya abinci sai dai shi ma ya kai gidansu to amma in ka bashi da faffe da nama kaga yayi saboda haka ana iya yi amma a ce a ciyar kafin lokacin ya zo akwai malaman da suke ga wannan baya cikin wannan koyarwa malam idan tumbudin ƴaƴanmu ya zuba a zanin mu zamu iya gogewa mu yi sallah ko sai mun wanki ai tumbudi ba najasa bane kazanta ce kaman majina ne da yawun baki duk abin da ke fita jikin dan adam wanda kawai yake najasa sune waɗanda shari'a ta tabbatar da najasa ne shine da fitsari da bayan gida da mazi da wadi amma gumin jikin mutum da yawun bakin sa da majina da kaki wannan duk kazanta ne haka nan tumbudi shi ma kazanta ne ba najasa bane sai dai in ya canza daga halin abinci kamar a ce irin amai da mutum zai yana wari da makamantansu idan za a yi kabbara harama a ina zamu tsayar da hannunmu in mun daga hannunsu in an daga hannu sama a lokacin kabbara harama za a iya daidaita shi da kunne wato ya zama daidai da kunne ko kuma ya zama ƙasa da kunne kadan ya zama saman yatsunka ya daidai da kunne sannan ƙarshe kuma ya daidai da kafada in aka yi haka to an yi hakan daidai malam mun daidaita da bazawara ta har na bata sadaki za a daura aure sai iyayenta suka ce saura dukiyar aure to malam ina matsayin wannan kudin shi na al'ada ne haka ba su ai tunda ba wani abu bane kaga yanzu kaga an ka jawo an tsaye da kai ita dukiyar aure al'ada ce abinda shari'a ta tabbatar shine sadaki shine a shari'a amma tunda suna yin dukiyar auren kana da hali ka bayar don kaka kibawa kuma auren wata kaka ta makalewa al'ada tun shekaru aru tace to an fasa auren kai kuma gashi ka shirya to kaga sai a sayar da zai wanda yace ga 1000 daga wani dan uwa yace a sa asusun marayu yace sun yi ritaya da dadewa amma har yanzu babu pension babu garatuci suke roƙon addu'a Allah ya fito musu da haƙin su kudi 1000 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu ai masa addu'a Allah ya fidda shi daga cikin kuncin rayuwa da yake ciki 500 daga wani dan uwa ai masa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa ya kuma sa masa albarka kudi 1000 daga wata baiwar Allah ai mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta na alheri 200 daga wata yar uwa ai wa danta addu'a Allah yayi musu ita kuma Allah ya bata lafiya wannan daga kurame ne assalamu alaikum a ja hankalin masu kamera akan su dena kawar da kamera su daga malam da kuma malamin su domin akwai abubuwa da suke kubuce musu haka kuma akwai ɗaya daga cikin mu yayi hadari yana kwance ko maganar baya iya yi to dama yana magana ne ai masa addu'a okay Allah ya bashi lafiya akwai mata masu neman haihuwa suna buƙatar addu'a Allah ya basu haihuwa akwai mata masu buƙatar miji na gari da maza masu buƙatar mata na gari akwai ai wannan mun gama da wannan duk mai buƙatar mace ta gari da mai buƙatar miji na gari mun ce samu ciyama har an bada lambar sa kuma akwai masu buƙata daban-daban da fatan Allah ya biya musu buƙatunsu masu cewa a basu maza na gari da masu neman mata na gari ba za mu sake karanta ba mun riga ga shugaba an ce kowa ya zo gashi na a zaune kowa ya zo ya same shi mai san mace ta gari da mai san namiji na gari ya ce akwai su a ƙasa wajen 40 to dan me zaka rubuta mana wani a baka mace ta gari ga ta garin ana da ita ka zo kai ma a tantance ka a tabbatar na garin ne kai Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk